Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya rabbana na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa ibadatin la turfa' wa du'a'in la yustajab. Allahumma ya rabbana idha a'daytana ilman أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل دريء إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيوه تيمكم الله سبحانه وتعالى zamin magana ne akan dalilan da suka jawo yin hijira zuwa Madina kafin mu shiga magana akan yin hijira din domin kaura daga wani gari zuwa wani gari ba ta yi washe da dalili to na musulunci ma haka akwai dalilai da suka jawo abu na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam amintacce ne a gurin al'ummar sa har sun sa masa suna as-sadiqul amin akwai gaskiya akwai amana ajiye ajiyen su na dukiya mai muhimmanci shi suke bawa da abin da ya ga musu sun amince da shi to amma yayin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi aka sauka masa da wahayi da mun warkatu da nufal ina ce za a kore ka daga garin nan sai yake ce masa yanzu za su kore ni daga garin ne ce ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi gaba da shi me yasa za a yi gaba da shi saboda yana karo ne da san zuciya dai ta kuma zuciya dai abinda take son aka hana ta to za ta haifar da wato za ta haifar da matsala to dan haka annabi alaihi ya zo da abinda yake karo da san zuciyar mutane Allah kawai subhanahu wataala shi za a bi to yayin da ya zo da wannan kira nasa alaihi salatu wasalam a asirce ake yi wanda suka ba da gaskiya da shi sai na kusa na da Khadija radiyallahu anha sina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sina Zaid ibn Harisah radiyallahu anhu sina Abubakar radiyallahu anhu wanda su suka fara ba da gaskiya ana tafiya a asirce ana kira to da aka je shekara ta uku da aikan annabi alayhi salam sai Allah ya saukar da aya ce fasda'a bima tumar wa'rid 'anil mushrikina ka bayyana abin da ka umarce ka ka kauda kanka kaburan mushrike kaka damu da su annabi alayhi salatu wasalam tun daga nan lokacin da kuma aka sauka masa da al-muddassir kunfa anzir to yace fa ba kuma zama nauyin al'umma na fidda ita daga kangi na rayuwar duniya ya hau kansa fidda ita daga musifar lahira ya hau kansa saboda haka ba ji ba gani annabi alayhi salatu wasalam ya shiga wajen isar da wannan sako na Allah subhanahu wa ta'ala to inda Quraysh suka ji wannan kira nasa alayhi salatu wassalamu akan la ilaha illa Allah sai suke ganin ya zama tawaye ga gunki gumaka za ta zama ta tsagaro gumaka za ta zama tayi kwantai to sai suka tashi tsaye akan yanda za su kokari su yake shi to sun fito da hanyoyi iri daban-daban daga ciki akwai izgili an ganshi a ce a hazal lazi ba asallahu rasulan yanzu wannan shi Allah zai rasa wanda zai aiko sai wannan to a dinga wulakantar da abun in ya fada kuma a ce ma ba gaskiya ya fada ba to an dauki wannan mataki suka yi ta yi suna yada shi daga nan sai suka fito da mataki na biyu shine isaratu shubuhat a dinga jeho shubuha wanda za a dinga ruda mutane a juya gaskiya ta zama ƙarya kuma abin da ya zama gaskiya sannan kuma da kuma da ayat abubuwa na kiraye wanda yake ba na daidai ba a dinga kira ana cewa ai innama yu'allimuhu bashar mutum ne yake koya masa balib tarahu bar huwa sha'ir shi ya kirkiro abin sa kawai mawaki ne wani gurin a ce kahinun wani gurin a ce majnunun suke ta yi to wannan ya ce ma mataki ne suka dauka ne za su dakile su kashe ta wannan kira da annabi alaihi salatu wasalam yake yi daga nan sai suka sake kuma daukan wani mataki na yanda za su shiga tsakanin mutane da sauraron alqur'ani yace kar a yadda la tusmu bi hadhal qur'an wa rgawfihi, kar ku saurari wannan qur'anin, ko ka saurare shi zai mallake tunaninku. Kuma sai aka fito da cewa ai masa kishiya da wato asadirul awwalina, irin ma'almara ta mutanen da suka wuce. Akwai Nadhr ibn al-Haris, yana daga cikin wanda yace ya haddace labaran kabilu daban-daban da al'ummai daban-daban, shi ma zai iya zuwa ya dinga karantawa mutane kamar yadda Qur'ani yake. Shi ma ya haifar da matsaloli ta hanyar irin wannan abubuwan da ya zo da shi. Sannan bayan wannan da suke kokarin hana mutane sauraron Al-Qur'ani, sun kuma sake daukan wayansu matakan a cikin shekara ta hudu, kuma shekara guda suke suna wayancan. To sai suke kuma ba su yi amfani ba. Annabi Alaihissalam ya yi tsaya kamar dutse, kuma kara azama yake, kara amana yake, tsayawa yake, yana kusawa ko ina. To sai suka ga wannan ba zai yiwu ba. Yara, matasa, da kuma ba'arin masu kuɗi, da kuma bayi, sai ga suna suka ga suna bunsa. Sai to ai kun da ya kamata a ce mu za su bi, amma kuma sun komo suna bunsa. Dan haka ne matakin da za a dauka. To sai a dauke matakin amfani da ƙarfi, a dinga kama su ana musu hukuma. Mus'ab dan Umair radiyallahu anhu dan gata ne a Makka, duk wani samfur na ado da wani sabon yayi a gurin sa ake gani. Amma sai da take Banu Abdiddar sun kama shi sun tsare, ane masa tukaki na hayaki kamar yadda ake wa dabba. Haka suka dinga masa irin wannan har zuwa lokacin da Allah ya bashi sa'a ya fita daga Makka ya tafi Madina wajen yi wa musulunci aiki. Haka akwai Yashir, akwai Sumayya, akwai Ammaru dan Yashir, su ma lokacin bayi ne, iyayen gijinsu suka same su. Aka dinga musu azaba, Yashir ane mar azaba, Sumayya mai ɗakin sa ane mata azaba, dan sa Ammaru ane masa azaba. Annabi alaihi salamu a gaban idansa yana kallo, kalma ɗaya gaya musu ce sabaran ala Yashir inna maw'idakum liljanna, iyalan Yashir ku yi hakuri, alƙawarinku aljanna ce za ku shiga. To ita Sumayya anan aka bubbuga mata mashi a kafan zuciya, Allah ya mata rasuwa ce, sai ta zama ita ce farkon shahidi a musulunci gabaki daya. Sannan mai gidanta Yashir shi ma kuma aka kashe shi. Sannan dan Ammaru aka farmake shi, azaba ta yi azaba, ana kwanzama ruwan zafi, ana saka fuskan mutum a cikin tafasasshen ruwa, ana fara masa aka, ana daukan buda a sashi a wuta yi zafi, a dora mutum sai ya taba gashinsa. Ammaru sai ya ce me kuke so suka faɗa, sai ya faɗi wannan abun. To sai suka gale shi, sannan ne ya taho wurin Annabi Alaihi Salam yana kuka ya ce na taba mutuncinka, amma fa ga abin da ya faru. To sai Ubangiji Annabi Alaihi Salam shi da kansa yana goge masa hawaye da hannunsa mai albarka. Allah ya saukar da aya ta ce magana cewa ila man ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani, wanda aka tilastawa amma zuciyarsa tana cike da imani, wannan babu komai a kansa. Saboda haka Ammaru dan Yashir ba komai yi ba, saboda azaba yaji kuma ya kokarin yadda zai kubuta. To wannan cikin abin da suka dinga yi. Akwai Habbab ibn al-Arad, shi ma haka, akwai ran da Makka ta rude aka dinga dukan bayi, ana musu azaba, ane musu lalas, ane musu hukuma da iri-iri. To har suka kai ga shi Habbabun ya fito a guje, ya zo tada Annabi alaihi salam a gindin Ka'aba a kwance, sai ya daga hannu sai da Annabi alaihi salam ya musu addu'a Allah halaka su. Sai ya ce da su, ki da zuci kuke yi, la yutimman Allahu hazal amra, lalle Ubangiji zai cika wannan al'amari, musulunci ne sai ya kai inda zai kai. Hatta yasira rakiwa min sana'a ila hadra maut, la yakhafu illa Allah wa zi'iba ala ganamihi, zai tafi tun daga wato asar sana'a har izo hadra maut, yana tafiya a ƙasa ko dare ko rana, baya jin tsoron komai, sai dai Allah, sai dai kuma ko kura za ta iya kama masa dabba, amma ba wani mutum da zai zo ya kashe shi ko ya masa wata uwa ba. Yace ba zan muku addu'a ba, hakuri za ku yi. To yana daga cikin abin da su mutanen Makka suka dauka na ukuba yadda za su dakile musuluncin. To da suka ga wannan, shi ma abubuwan sun yi tsauri da yawa, sun yi ƙara turewa wa'ancan suke yi, sai suka ce to a koma gurin annabi alayhi salatu wassalamu shi ma a zo abu ya taya na za a kullo masa dan shi ya samu ya sassauta. Haka zo gurin bafarsa Abu Dalib, haka ce masa to mun zo wajen dan uwanka muna baka shawara ka shawarce shi akan wannan al'amari ya sassauta ko ma ya hakure ya bari, in sarauta yake so mu sarautar da shi, in shugabanci yake so mu mai da shi shugaba, in dukiya yake so mu masa karo karo mu tara masa kuɗin da yafi namu, in aure yake so a nemo irin ta kowace alfarma da kyau a gure shi a bashi. Annabi sai ce shi ba wannan ne a gabansa ba, Allah ne ya aiko shi. In suka faɗi wannan kalma suka yarda da ita za su samu shugabanci duniya da lahira. To aka yi wannan abin yake, suka sake komawa ƙarshe suka ga Abu Dalib sha in baka hana shi ba to mu za mu yi maganin al'amarin da kanmu. Shi kuma yace duk abin da za a yi sai dai a yi, ba zai bari wani abu ya saba annabi alayhi salatu wassalamu ba. To bayan an yi wannan sai Quraisha suka ga to ai ya kamata su farwa annabi alayhi salamu shi kansa, da ba sa taba shi sai wa'ancan. To sai aka komo ta kansa alayhi salamu. Daga cikin abin da suka fara masa alayhi salatu wassalam, Abu Jahal yayi alƙawari cewa zai samu wani dutsen da zai ke daukowa amma zai ciccike shi da ƙarfi ya samu sai annabi alayhi salam yana sallah zai je jefa masa aka wanda ba zai daga ba. To mutan Quraisha suka ji suka taru aka koma gefe daya ana kallo annabi alayhi salam ya taho su suna shirye-shiryen su, an koma gefe daya Abu Jahal yana ce na tahuci annabi alayhi salam sai ya fara sallah. Sai aka ce da Abu Jahal to ga fa abin da kai alƙawari, ya cece o dutse yana taga-taga da shi. Sai aga Abu Jahal ya dawo da baya yana dada baya a guje sai jefar da dutsen yana miƙa hannunsa kai yana karewa. Sai suka ce masa menene, sai ya ce ai lokacin da je kusa da shi kawai sai na ga wani raƙumi amali, tunda nake ban taɓa ganin raƙumi mai leɓe irinsa ba, mai dogon wuya irinsa ba, ko ban taɓa ganin garɓaɓɓen raƙumi kamar sa ba. Yau kaina ina neman ya haɗe ni, shi yasa kuma sai da na jefar da dutsen ma sannan wannan raƙumin ya lafa. Sai annabi alayhi salam ya ce musu Jibril ne da ya matso da kama shi da shi kenan da an gama da shi. To bayan sun wannan ba su dai haƙura ba, sai ibn Abi Mu'ayyid ya ce ai kokari in ya zo yana sallah za su samu su ɗauko mahaifa ta taguwa an ta haihu a ɗora masa. Hakan ku suka yi aka ɗauko haifar taguwa suka dora masa alayhi salam, bai ɗago ba saboda kar gurin ya bashi. Sai da iyalinsa suka zo daga gida suka cire masa wannan mahaifa tukunna, sannan ya tashi. To a lokacin ne fa yi addu'a yana cewa Allahumma alayka bi Abi Jahal, alayka bi Umayyah bin Khalaf, alayka bi Utbah bin Abi Mu'ayyid. Sai da lissafa mutum bakwai an ce dukkaninsu. Sai da ga wasu a shimfiɗa sharban a lokacin da aka yi Badar, to ya musu wannan addu'ar alayhi salatu wassalam. Sannan in za su yi tafiya ta fatauci ba za su bashi ba saboda wai zai huta kafin su je su dawo. To sai an turo wani wanda zai masa ashariya da zagi mai meko, wanda mekon da makakin zai zauna a zuciyarsa har su dawo. To shi ma haka suke masa, in za a tafi sai a turo wani zai masa zagi na fitar arziki. Dan na Abu Lahab ya tura ɗansa Utuba ya ce je masa zagi na fitar arziki. Sai da Utuba ya gama sai ce da shi sallallahu alaihi kalban min kilabi, Allah ya salla maka kare daga kannukansa. Da ya dawo ya ce da mahaifin ya gama, amma ya gaya mu wata kalma da bai taɓa faɗa ba. Ya ce me ya faɗa? Ya ce sallallahu alaihi kalban min kilabi, ya ce ai ka halaka, bai taɓa yin addu'a ba ta faɗi. Sai ko suka tafi sun je wajen kasar Sham, sun sauka a wani guri sai wani mutum ya zo ce halawa innan baki ne ainihin yanda ka san awaki a gari haka zakoki suke a gurin. Sai Abu Lahab ya tuna wancan kalma sai ce maza-maza a tashi a jijjibga kaya a yi musu kiriga a mai da su dala, amma ɗansa a mai da shi can sama a nan zai kwan. Sai aka kai shi ana cikin haka ko sai ga wani zaki yana zuwa da ya tsalle sai ya kamo wuyan ɗin ya tafi da shi ya kasance na iso ka ci daman na san ba zai dawo ba. Tonin wannan abin da su Quraishi suke kenan. Sannan daga cikin irin abubuwan da suka dinga yi masa alayhi salamu akwai Ummu Jamil wadda ake ce Ummu Kabi, matar Abu Lahab din takan zo ta dinga neman kaya da dagajiya da daddare tace zuba a hanyar da Annabi Alaihi Sallam ke fita wannan in ya fito da safi wai zai tattaka wani lokacin ta zo ta dinga zubar da wuta a guri wani lokacin kuma ta je ta dauko dan makudi tace za ta zo ta bubbuge baki da shi sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake karewa to sun dauki wannan matakan sannan Abu Lahab akwai ƴaƴansa guda biyu Utubatu da Utaiba sai yana auren nana Ummu Kulsum ir Annabi alaihi salamu yana auren nana Ruqayya radiyallahu anhuma sai Abu Lahab ya ce to zauzo bazan kyale ka ba sai ka saki ƴaƴansa shi ma dan amuzguna Annabi alaihi salamu aka zo aka saki nana Ummu Kulsum radiyallahu aka saki nana Ruqayya radiyallahu anha yace to wannan shine abin da zamu yi irin abubuwan da suka dinga yi Annabi alaihi salatu wassalamu kenan sannan bayan wannan sun takura su da kyau ta kai bayan da za a iya wani abu sai da Annabi alaihi salatu ya nemi ina za a samu wata cibiya wata ita ne za a iya wani aiki wanda zai zama mai amfani to sai Arqam ibn Abi Arqam ya ce ga gidana to shine aka je gidan Arqam ibn Abi Arqam anan ake wuni a kai dare duk wanda yake so zai saci jiki a goye 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 sai ya samu ya shiga in ya shiga to anan Annabi alaihi salatu yake koya musu Qur'ani anan Annabi sallallahu alaihi wasallama yake koyar da su sha'anin addini anan in baki suka jo labari suka sadado suka sando sai su samu su shiga gidan anan za su je inda Annabi alaihi salatu yake anan ne wata rana Amr ibn Abasata ya ji labari yana garin su can shi Balarabe ne a gauye amma Allah ya taimake shi ba shi haske sai ke ganin bai kamata a ce an bauta wa gunki ba amma shi ba shi da ilimi ba shi da hujja da zai faɗi cewa bai kamata a bauta gunki ba dan haka shi sai ya iya ja bakin sa ya shiru to dai ji Annabi alaihi salam ya bayyana an kuma zo ana ta balahira sai ya sadado izo maka yana bincike sai aka ce masa abin akwai hadari sai na alira janar ya samu ya nusar da shi sai ya shiga gidan ya tadda Annabi alaihi salam ya ce da shi ni ban yadda da bautar gunki ba ban ga fa'idar ta ba amma ba ni da ilimin da zan kafa dalili to kuma sai na ji an ce kai ka fito ana tafafata da kai shi isa na zo su waye tare da kai sai na sana Abubakar janar ce ga su dani ina sai na Bilal da shi wannan bawa ne ce da dada ba ni a guri na duk in kowa ya zo karba zai yi kamar dan Abasata ce to ba na hannunka muka mubaya'a sai ce indai musulunci ne ayo ba za ka iya ba wannan halin da muke ciki kai ba za ka iya karbar sa ba kuma ka tafi garin ku ka zauna sai ran da kaji al'amari na ya tabbata to sai ka zo ka musulunta shine Amr dan Abasata ya koma garin su ya kasa kunne yana jin me yake gudana me yake gudana ya tare da taguwar sa dama dan nan sai ya ji wani suna tafiya suna ce ai Annabin nan ya koma Madina an ji an gamsa yaki da shi a Badar ya karye maka ya karye manyan Qurayshawa sai na tashi taguwata sai Madina to shine yaje riski Annabi alaihi salatu wassalam anan Annabi alaihi salatu wassalam ba shi musulunci ya musulunta to sai to sanar da ni daga cikin abin da Allah ya sanar da kai to anan Annabi alaihi salatu wassalam dinga yi masa bayanin yanda ake yin sallah cewa in ka zo alula in ka wanke fuska karshen ruwan da zai diga to da zunubin ka zai tafi in ka wanke hannu haka har zuwa karshe sannan kuma ya ce masa ga yanda sallah take kuma kai ta yi har sai an ga gabar da ba za ka yi ba rana ta yi gora za ta fadi to sai ka fara ba za ka ci gaba da yin sallah ba to shi ma wannan na shigo da shi ne saboda munasaba kawai to sannan Annabi alaihi salatu wassalamu ya ci gaba da zama a wannan gidan Arqam ibn Abi Arqam ana koyarwa daga nan Qurayshawa suka ga dai abun ba zai yiwu ba duk matakan da suka dauka sun dauka to a shekara ta 7 sai suka yanke cewa a yanke hudda tsakanin Banu Hashim ma gaba daya Annabi sun da zuri'a sa da dangin sa har wanda ba su musulunta ba a sa su a ciki kuma a sa musu takunkumi an daina saye a wurin su an daina sayar musu an daina aura a hannun su an daina auren musu kuma aka fidda su daga garin Makka sai su kuma shi ba bi dalib anan suka je suka zauna da maza da mata da yara da manya haka suka zauna a shekara ta 7 a shekara ta 8 a shekara ta 9 sai da ke shekara 3 a wannan halin da ake ciki yara na kuka babu abinci annabi alaihi kuma ya hakuri zai iya yin addu'a ubangiji ya dinga sako da manna da salwa zai yin addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ka abinci zai yin addu'a komai ma ya wuce amma bai yi ba alaihi salamu saboda shi hakuri tarbiya ce ake san aiwa al'umma idan an tashi ana kan manufa sai an yi hakuri saboda ka yi hana bai yi addu'ar bai ci hakuri a haka haka suka zauna a cikin wannan shekara uku ta kai in aka je aka taba aka ji alamar buzu na fata sai a dauka a gyara shi za a dafa ganyen itace ake ci akwai mutum da Abul Buhuturi shi kadai ne yake daukan taguwa ko ragumi ya lafta masa alkama sai ya kora ragumin cikin shi ibabi dalib din su kuma sun gani sun san sako ne sai a duk kusar da ragumin a sauke alkamar shikenan sai a koro ragumin idan sai karba ragumin sa Abu Jahal ya gani sai ce san wannan ba zai yi ba ya za a yi ya dinga irin wannan sai Abu Sufyan yace kai Abu Jahal ka kiyaye mu dan muna wannan gabar da shi ba za ka raba mu da muru'a mutunci ba ba za ka raba mu da zumunci ba dole ku kale shi karimi ne ya silu rahimahu mutumin kirki ne ke sa da zumunci to raka ba abin da za a hana shi haka suka zauna a wannan lokaci a cikin shabu abi dalib sai da shekara uku to sannan sai annabi alaihi salamu ya ce musu wannan harkar takarda da aka rubuta a karata a cikin Ka'aba babu ita karata cinye ta sai Abu Lahab Abu Dalib ya taso ya samu Quraisha ya ce to wannan takardar ta zalunci babu ita yau shi ya zaka ce babu ita ce babu shi wanda kuke wa saboda shi kuka yi mana haka ya bani labari aka tafi a fusace da kuma niyyar kure a je a gaya abin yake shine suka je aka buda sai aka tarar garata cinye sai ila bi ismika allahumma nan kadai ne bata ci ba to dole aka zo aka cire wannan ka'ida annabi alaihi salatu wassalamu da su banu hashim din gabaki da suka fito to da Quraishi suka ga wannan dubbai yi ba sai suka ce to abin da ya kamata a yi su je su sami yahudawa a madina su masu ilimi ne suna da makirci a ga ya za a jefa rudani yana za a tsaye da wannan kira na annabi alaihi salam to shine suka nada wakilai kamar mutum uku suka tashi kafa da kafa suka tattake suka je madina suka sami malaman yahudawa suka ce ga wannan kira da izo ya dame mu ku ne Allah ki ta muke so ku ba mu hanya da zamu rufe bakin sa sai suka ce ai shikenan ma in kun tashi abu uku za ku tambaye shi in ya amsa muku to annabi ne in kuma bai amsa ba mutaqawwil kirkira abin sai sai suka ce labarin wayansu matasa za ka ba mu wanda suka fita masu abin al'ajabi ka gaya mana yaya lamarin su yake ku tambaye shi wannan na biyu ku tambaye shi mutumin da ya dinga zaga duniya sai da ya hada duniya daga mahudarta zuwa mafadar rana ko da rana da mafadarta duk sai da iji ku gaya muku waye wannan na uku ku tambaye shi me ya ruhi in ya ansa muku wannan to annabi ne in ya kasa ansa ba annabi bane saboda haka suka taho suna munna ana zuwa suka ce da annabi alaihi salatu wassalam ba su labarin matasa waɗanda suka fita suka dade al'amarin sai mai ban mamaki to lokacin sai wahayi kuma ya dauke sai Qurayshawa suka fara munna ai gashin wasa tambaya an gure shi mu'mine kuma hankali ya tashi to ranan ana wannan sai Allah ya sauka da alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja to sai ya zo cewa innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zinnahum hudan su matasa ne suka ba da gaskiya da ubangijin su muka kara musu shiriya shikenan ya faɗi ga yanda suka yi sun fita sun tafi kogo sun zauna sai a ƙarshe ya ce wala bi sufi kafin salasa mai'atin sunin da wasu dadu tisa sun shiga cikin kogo sun zauna sun yi bacci sai da suka shekara 300 sai ce wasu dadu tisa an amma dai shekara 300 suka yi Qur'ani ya amfani da kalanda guda biyu ne da solar calendar da lunar calendar ita solar calendar ita ce ta rana wadda ake rubuta yanzu a cikin abin nan ofisoshi da sauransu lunar calendar ita ce take lura da kamawar wata to tsakanin sa akwai watanni da ake samu da shekaru wannan ta karwa cikin shekara 300 wannan za ta zama 300 cikin wannan ko za a samu karin tara akai shi sai ce labisu fi kafin salasa mi atin sinina wa zadadu tis'a a solar calendar 300 suka yi a lunar calendar 300 suka yi Allah an kai lissafin lunar calendar za a samu kwanaki wato shekara tara ta karu akan waccan to ne ne ya ga ba shi labarin wannan dukkan abin da ya faru to wannan ansa dai ta fito to sai na biyin shine wanda ya tafi ya zaga duniya to sai Allah ya shiye salo naka an zulkarnain to sai aka ba shi labarin zulkarnain da irin abubuwan da yi da duk yanda zaga duniya da yanje ya samu kai zuwa ta dangarma tsakanin mutane da ya juje majus to nan ma ansa ta fita abinda mutan muka suke so ba samu ba to daga nan sai ruhi sallace salo naka an ruhi kullu ruhu min amri rabbi wa ma utitu min alilmi illa qalila suna tambaye ka akan ruhi ruhi daga cikin al'amuran ubangiji yake ba ku da ilimi sai kankani saboda ka ba za ku iya karbar abin da ruhi yake magana ba saboda ka aka tsaye da su a iyana shi mutum ma kircin yahudawa ya tsaya ba zai amfani mutan maka kuma sai ga wannan kofar tasu ta toshe ta wannan abin da suke so su yi na gigi ta annabi alaihissalam ko kuma su tabbatar da cewa addinin nasu da zo ba gaskiya bane to sai da aka samu shekara ta 11 a shekara ta 11 sai Abu Dalib ya rasu wanda shine bakon annabi alaihissalam duk wata magana shi ake kawowa shine yake karewa baba gaskiya baba da gaskiya da shi amma dai kare shi yake shike kula da shi Qur'ani ce hum yanhauna anhu wa yanauna anhu sai ya rasa a wannan wata bada an ce bayan kuma shi wata biyu a wata bada aka ce bayan kwana uku sai nana Khadija radiyallahu anha ita ma kuma ta rasu to wayannan guda biyu da suke bashi gudunmawa sallallahu alaihi wasallama su sun rasu duka ita nana Khadija an ce tun daga ran da mahaifiyar annabi alaihi salatu wassalamu ta rasu yana dan shekara 6 bai saki samun kwanciyar hankali ya samu nutsuwa ba sai ran da yana aulana na Khadija radiyallahu anha har zaman sa dai a gurin kakansa Abdulmuttalib da ba zaman da ya gurin Abu Dalib bai samu kwanciyar hankali ba sai dai aulana na Khadija radiyallahu anha duk balahirar da ake bewa Allah na in ya dage da ta wuce duk tashin hankalin ya da gida ya wuce ba zai samu hargowa ba ba zai samu wata wahala ba har shi yasa wata rana yana kogon Hira yana zaune ta taho za ta kawo masa abinci da yake ita ce take kai masa abinci da kanta wata uwa baiwa ko bawa ya kai ba da ta taho sai malaka Jibril ya zo sai shi da annabi alaihi salamu ga Khadija nan tana karkashin dutse za ta hau ga irin abincin da za ta kawo maka in ta zo ka ce mata Allah yana gaishe ta kuma Jibril yana gaishe ta kuma Allah ya ce ai mata albushir Allah ya wata gida a aljanna min kasbin abiyat na farin kara la nasabu bihi wala sahaba ba wahala a gidan ko babu hargowa a gidan babu hayaniya to shine ya taho annabi alaihi salatu wasallam Jibril ya ce ubangiji yana gaishe ki sai ta ce Allahu huwa salamu sai Jibril na gaishe ki ta ce ala Jibril salam shalla ya miki albishir da gida a aljanna na farin kara na zinare ko lu'ulu'i kuma babu hargowa a cikin sa babu hayaniya ko ba wahala to an ce wannan an faɗi cewa farin kara saboda in ana sukuwa shi ake kafawa duk wanda yayi na ɗaya shi ke cira kara to an nuna cewa Khadija ta tsere wa matan duniya gabaki daya kisa ake mata wannan alfarma kuma irin abin da cewa annabi alaihi salamu ya shigo gida ba sauran gajiya ba hayaniya ba rugowa kisa aka ce aljanna nata gidan wata alfarma ce ta daban aljanna ba rugowa amma nata Allah ya masa wani bayani ya masa wani kari saboda ai masa ta goma shi a mata tukuici akan abin da cewa annabi alaihi salamu sannan duk abin da ta mallaka na dukiya radiyallahu anha sai da ta karar da shi a gurin annabi alaihi salatu wassalam sannan annabi sai yana ji da ita lokacin da mai dakin sa Aisha radiyallahu anha ta ce da shi ya rasulullahi Allah kana ta fada wata tsohuwa wanda kansa zai furfura ba bakin gashi a tare da ita kullun sai koda ta kake Allah bai musanya maka wace tafita ba, sai ce wallahi Allah bai musanya mun wace tafita. Khadija ta bari gaskiya da ni lokacin da kowa ya karyata ni. Khadija ta goyi da baya na lokacin da kowa ya kware mun baya. Khadija ta dauki dukiyarta ta bani lokacin da kowa ya hana ni. Sannan Khadija ita ce duk ta yi min yayana. Aisha radiyallahu anha ta ce daga yau ba za ka sake jin rafurta wata kalma akan Khadija ba. Yana santa da kyau alayhi salatu wassalamu, ta ba shi gudunmawa. To ita ma bayan kwana uku bayan wata biyu ta ma sai ta rasu. To annan Quraysha suka samu abin da suke so na matsantawa da takurawa da kuma kare toshe hanyoyi. To sai aka ambaci shekarar Amul Huzni, shekarar bakin ciki. Amma su fuqaha na sira sun ce ba bakin cikin mutuwar bane na mutum biyin, bakin cikin saboda hanyoyin da musulunci yake yaduwa an toshe su. Annabi sai ya bakin ciki da wannan gifin da aka samu, addini ya daina motsawa a wannan gabar da abin ya faru. To yin wannan da irin halin da Annabi alayhis salam ya shiga ciki, babu mataimaki, ba goyen baya, sai kowa ya samu dama an yi sha a kansu kuma ana toshe hanya. To wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shekara ta 11 sai su tubarin nuna maka wane ne kai. Da daddare 27, daren 27 ga watan Rajab a shekara ta 11 da aike, sai Jibril alayhis salam ya zo birnin Makka. Ito da zama Annabi alayhis salam ya zo, yau ana gayyata ka Abu Barfada, yana zuwa ya tadda waraka an ajiye ta takalli arewa, daman ita Baitul Maqdis din arewa take da nan. Sai ya ce masa zo ka hau. Shine Annabi alayhis salatu wassalam ya zo ya hau wannan waraka, shine suka yi tafiya zuwa Baitul Maqdis. Suka je Baitul Maqdis aka sauka a nan, shine Annabi alayhis salatu wassalam ya tadda annabawa alayhis salatu wassalam gaba daya, shine suka wuce ya musu sallah. Kamar yadda shauki yake cewa al-anbiya jami'uhum ahya'un lamma ata baitul muqaddas ja'u salla bihim wa hum ladayhi wala'u kana al-imam wa kulluhum ma'muma. Ya je baitul muqaddas da annaba gaba daya alayhis salatu wassalam sun zo, annabi alayhis salatu wassalam ya sallah, shine liman kuma sune mamu, wanda wannan nadi Allah ya masa shine coronation. Da aka yi masa cewa duk halitta take doran kasa shine sama da ita, tunda annaba su ne sama da komai, to kuma shine sama da su alayhi salatu wassalam. To a wannan maganar Isra'i din akwai abubuwa a ciki masu ban mamaki. Dan Allah ya ce da mu linuriyahu min ayatina, mu nuna masa ayoyin mu lokacin da za a tafi da shi. To da yazo a wannan tafiyar alayhi salatu wassalam yace ya ga wani mutum an bude masa taga yana kallon duniya gaba daya, amma abin da yake kallo fitan rawuka mutuwa. Wani ran in ya fita sai ga ya murmushi ya ce ruhun dayyibun kharaja min jasadin dayyib, ruhi ne tsatsarka ya fita daga tsatsarkan jiki, sai ya farin ciki. Wani kuma in ya gani sai ce ruhun khabis kharaja min jasadin khabis, mummunan rai ya fita daga mummunan kazantaccen jiki. Sai Jibril ya ce masa annabi Adamu ne alayhis salam, duk wanda zai mutu sai ya gani. In mutumin kirki ne a jikinsa tsatsarka Allah yake bi ba kazantar sabo, ruhin tsatsarka ne sai ya farin ciki. In mummuna ne ya miyagun ayyuka sai ya gani. Sannan annabi alayhis salatu wassalam sai ya ga waɗansu bakinsu habar ko leban ya fi na ragumi kauri, amma suna ɗaukan wuta, wato gudan wuta suna zuba a baki. In suka zuba ta sai ta fita dubura. Wannan fasuwa ya ce su ne masu cin dukiyar marayu. An mutu an bar yara ƙanana ba su da yadda za su yi su mamaye dukiyar su cinye. Duk wanda ya shiga kabari haka za a dinga yi masa har tashin alƙiyama. Sai ya je ga waɗansu su kuma sai ya gansu da ciki rindin-rindin. Sai taba ganin babban ciki irinsa ba. Hanyar da Ali Fir'auna ake koro garkensu da safe a kai su wuta, kamar da ake kai dabbobi shan ruwa, kuma da yamma ma haka. Sai aka zo aka zaune da su a kan hanyar, ba su iya tashi ba. Ali Fir'auna yanda ka san raƙuma haka ake koya, aka ta kan za su tabi na tattaka su wuce da yamma haka za su wuce. wayannan fa sai ce masu cin ruba ne, an sun mutu a kabari, haka za a dinga musu hatta cin alƙiyama. To sannan kuma alayhi salatu wassalamu sai ga waɗansu mata kowace an rataye ta da mamanta kamar kugiya, wayannan fa ce su ne wanda suka yi cikin shege a gidan aure, suka shiga da mijinsu wanda yake ba dan halaka shi bai sani ba, in suka shiga kabari haka za a dinga musu. Sannan sai ya ga waɗansu su kuma suna samun nama, nama ne wanda yake mai kyau, yana tirri yana kanshi, kuma ga wani can naman ya ribe yana bashi, amma sun bar wannan mai kanshi mai tirrin suna cin wancan mai bashin. Waɗannan fa sai ce su ne wanda suke barin iyalinsu na aure, wanda yake na halakci zai su haike wani haramu. In namiji ne zai samu mace da ba ta aure ba, in mace ce ta samu mijin da ba aure ba, sai su ne waɗannan in sun shiga haka ake musu. To waɗannan abubuwan ya ta gani alayhi salatu wassalamu a wannan tafiya, ya ga wani sa yana fitowa, ya fito daga wani dutse ko yana ta kokarin cusa kansa ya koma ya kasa. Me ya wannan shi ce kalma ce da dan adam zai faɗa mummuna, ta zame masa alƙaƙai, duk yanda za a yi kufi daga sharinta ba zai ba, shi ne maganin mutum. To in zai faɗi magana ya tauna ya ciza, ya busa ya ciza, domin in ya faɗa ta fita ƙarshe za ta iya yanka wuyansa. Ya ce shi ma ya ga wannan alayhi salatu wassalam, sai ya ga waɗansu ko suna yin shuka, suna shukawa take fitowa kuma tai kai tai ido tai kwari sai su girbe su sake shuka. Ya ce waɗannan fa ce masu jihadi ne, su ladansu baya yankewa. To haka annabi alayhi salam ya dinga ganin waɗannan abubuwan har kuma suka je Baitul Maqdis. To daga Baitul Maqdis bayan yi sallah, to shine kuma ya hau zuwa Sidratul Muntaha, zai je sama ta ɗaya da Jibrilu suka je alayhi salam sama ta ɗaya, kuma sai ya tada annabi Adamu alayhi salam, suka gaisa yayi masa addu'a ya tabbatar masa da annabta alayhi salatu wassalam. Sannan ya je sama ta biyu ta tada annabi Isa da annabi Haya alayhi masallatu wassalam, su ma suka yi sallama gare shi, suka masa addu'a suka tabbatar da annabtarsa. Sannan ya je sama ta uku ya tada annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, nan ma ya masa sallama ya masa addu'a ya tabbatar da annabtarsa. A sama ta hudu suka tada annabi Idris alayhi salam, nan ma ya masa sallama ya masa addu'a ya tabbatar da annabtarsa. To haka haka dai sama ta hudu. Sannan aka je ta biyar kuma ya tada annabi Haruna alayhi salam, shi ma ya masa sallama ya masa addu'a ya kuma tabbatar masa da annabtarsa. A sama ta shida an yi tada annabi Musa alayhi salam, shi ma ya masa sallama ya masa addu'a ya tabbatar da annabtarsa. A ta bakwai an yi tada annabi Ibrahim alayhi salam, shi ma daga nan kuma suka wuce har da aka je Sidratul Muntaha. To shi ma aka yi wannan abun, Allah madaukakin sarki ya sa yayi lafiya alayhi salatu wassalam, ya dawo a cikin dan kankanin lokaci ya zo Makka. To shine da ya fada da safi ga abin da ya faru, sai kuma mutane suka ci ba su san zancen ba. To a wannan lokacin ne a wannan Isra'il daman na da yake magana da zai hau sama, an kawo masa giya da madara, aka ce zaba, sai zaba madara ya sha, sai ce a sautul fitra, ka zaba fitra al'ummar ka ba za ta zo mai shan giya ba. To sai ya karba ya sha ya tafi. To a nan aka farzanta sallah, da ya dawo alayhi salatu wassalamu ran da yi Isra'in ya dada asuba, to da aka zo kashe gari din a lokacin azhar, to sai Jibril alayhi salam ya zo ya tsayarwa da annabi alayhi salatu wassalamu lokacin da ake yin sallah ta azhar, kuma yayi sallar annabi alayhi salatu wassalamu yana ganin Jibril alayhi salam yana bi shi, kuma annabi alayhi salatu wassalamu sahabbai suna bin sa. Da aka yi sallar azhar aka gama, Jibril ya tafi. Sannan da la'asar ta yi ya dawo ya zo ya tsaye da lokacin la'asar da yanda ake yinta alayhi salam. Sannan ya tafi da rana ta fadi ya dawo ya tsaye da lokacin da ake yin sallar magariba, aka yi ta da yanda ake yinta alayhi salam. Sannan ya tafi da rana ta dare ya fara shiga rutu kuyangi ya bata, shi ma malaika Jibril alayhi salam ya dawo ya zo ya faɗi yanda ake sallar isha da lokacin ta, kuma ya yi ta annabi alayhi salam ya bi. Sannan da alfajiri ya keto ya kuma dawo ya tsaye da lokacin sallar asuba, to wannan kashe garin ranar da aka dawo daga Isra'i kenan. To kashe garin kashe gari kuma sai ya dawo da azhar. Ranar farko yayi a farkon lokacin azhar din. Rana ta biyu sai ai lokacin ƙarshe. Sai ya dawo la'asar ita ma a lokacin ƙarshe. Magriba ita ma a lokacin ƙarshe. Isha ita ma a lokacin ƙarshe. Asuba ita ma a lokacin ƙarshe sai ya ce masa bi haza umirta. Don haka umarce ka. Ita sallah za ta faro daga wannan lokacin ta tafi hawancin ita sallah tana daga cikin abin da yake da wajibi ne wujuban muwassa'an. Wajibci ne mai yalwa ba kamar azumi ba. Shi azumi wujuban mudayyik. Wajibci ne mai kunci amma ita sallah mai fadi ce. Idan lokacin azhar yayi zaka iya yin azhar raka'a hudu. Zaka iya maimaita raka'a hudu hudu har sau 100 lokacin ta bai fita ba. Ita ma la'asar haka. To Jibrilu sai zai faɗi wannan. Misali a ce daga 12:30 zuwa ƙarfe 3:30. To da yayin ranar farko kamar 12:30 daga riwayi kuma sai zo ƙarfe 3:30 sai ce to daga nan zuwa nan lokaci ne. Haka ita ma la'asar rana ta bi ƙarshen ya zo. Ta sama magriba ƙarshen ya nuna, isha ma ƙarshen ya nuna, asuba ma ƙarshen ya nuna. Shi yasa wata rana da wani ya zo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam akan lokacin asuba sai ya masa shuru sai salamu sai da aka zo asuba din sai ya fito ya asuba da jijjifi cikin sammako duku duku sai aka yi sallah da aka idar sai mai masa komai ba. Kashi gari sai Annabi alaihi sai da bari gari ya sha kamar rana za ta hudu sai aka yi sallar asuba. Yana sallama sai ce aina sa'ilu an waqati salati subhi. Ina mai tambaye lokacin sallar asuba sai ce ha ana za ya rasulullah. Sai ce ma baina hazaini waqatun tsakanin lokacin jiya da na yau shine lokacin sallah. To haka Jibrilu alaihi salami yi. To ina ga wata ila kafin na wuce. Kamata in dan yi dajiya akan wannan din ita sallah. Ita sallah sau 5 ake yin ta a rana. Sannan kai lissafin raka'o'in ta 17 ake a rana. Sauran ibadu ko ba ka suke ba. Azumi sai shekara. Haji tsawon rayuwa sau 1 ake so. To ita sallah saboda kullun ake yin ta. Sannan shi ko musulunci addini ne na sana'a. Bai dade zaman kashe wanda bai dade zaman banza ba. Kowa ya kamata ya zama da abin yi. To shi san aka tashi kiran sallah ake cewa Allahu Akbar ba Allahu Kabiru ba. Abinda kake kai na sana'a ko na wani abu mai daraja ne amma ga abinda ifi shi in lokacin ya ajiye ka zo kai sai ka koma. To saboda yawan yin ta da ake yi sai aka bata wannan tazarar lokacin kowanne shine. To akwai abubuwan da in an zo ko a mulki ko a harkar tattalin arziki ko wata sana'a abin zai tufke idan lokacin sallar kurare ne. To kowannan abin ya kare ko kuma sallar ita ta mata zama kwantai. To in an samu kai a irin wannan tana da fadi in wani mitin kuke yi akwai inda ake so a tsaya to ku ci gaba. In kuka ci gaba a cikin yalwataccen lokaci kuke wa'anda ba sa cikin irin wannan su sai su yi akan lokaci wancan wannan kuma ku ci gaba kafin wannan lokacin ya fita kun gama. To sai ku zo ku yi sallar ku duk abin da kuke yi lokacin zai iya yalwata ku. Wannan shi yasa Ubangiji ya yalwata ta saboda ta kullun ake. In ba yalwata ta ba sai rayuwa ta kare ta kuntata abubuwa da dama na ci gaba sai su tsaya. To shi yasa aka yi wannan. Shi kuma azumi sai aka yi shi sai ke tankare lokatansa gaba ɗaya daga huduwar alfujir zuwa faduwar rana azumi ɗaya tak yake ɗauka. Shi kuma an yi haka ne saboda a maida mutum ya zama wani sabon samfur. Me ya sabon samfur ya zama wato samfurin mala'iku wanda ba sa ci ba sa sha ba sa saduwa da mace. To shi ma mutum ana son tsawon kwana 30 ko kuma duk lokacin da azumi na nafila zai da siffanta da siffan mala'iku ne kawai. Ita kuma haji da aka ce sau 1 a shekara a ran mutum saboda ita kuma a wani mahalli ake yi inda za a ce kowa sai ya je kamar yadda ake sallah. To sau da rabi ba za ta gurin da ake na Arafa ba zai iya ɗauke mutane ba. Mina ba za ta iya ɗauke mutane ba. Muzdalifa ba za ta iya ɗauke mutane ba. Saboda haka Ubangiji ya tsara haka ne saboda plan aikin hajjin ya iya ɗaukan jama'a ba tare da kuwa aka ce zai je haji dinga tsammanin ba zai dawo ba. Wannan dan takaice shi ne dan karin bayanin da nake so zan yi akan ita sallah da ta samu irin wannan. To sannan wa'annan abubuwan da suka faru na Isra'i da Mi'raji wani tankade da riraya ne Allah yi, kuma an yi tanadi ne saboda komawa Madina. Sabon Annabi alayhi salamu wa'anda aka dinga duka an yi musu azaba a kwantar da Bilal akan riraye mai zafi a yi masa gashin kuma a ɗauko dutse a tsora masa a kirji, sai rana ta faɗi wannan rirayen ya huce, sannan a ɗaure hannayensa a kuma ɗaura masa igiya a ba yaran gari su ringa jansa a guje, amma bai yi gizo ba, su zo su yi cewa bai irin wannan amma ba sa girgiza. To duka da azaba da kona da wuta da yin lalas bai sa su sun razana ba, bai sa sun girgiza ba, to wani abu ne ya shafi jiki ne. To sai kuma wani abu da yake nuna kudura ta Ubangiji, to wannan kudura ta Ubangiji subhanahu ta'ala, to sai an yi sa'a mutum zai yarda da ita, in ya karbe ta yadda ya ce shikenan, ya ci jaraba a waccan kuma ya ci a wannan. To don haka sai ake tafiya da Annabi alayhis salamu a wani dan taki na dare, duka abun da yayi gaba da alayhis salamu yayi komai ya dawo, duk abun da aka yi bai wuce minti 40 ba har ije ya dawo alayhis salatu wassalam. To wannan abun wanda ya yarda to ya ci jarabawa, ya yarda Allah yana da iko, ya yarda ba abun da ba zai iya ba. Shi yasa da aka zo ba da kissar ma aya ɗaya ce haka, yace subhanallazi asra bi abdi. Kalmar subhana an faɗe ta ne cewa in zaka ji maganar Isra'i ka aje hankalinka gefe ɗaya, ya shallace tunaninka, duk abin da mai hankali zai auna ya wuce wannan, kawai kudura ce da iko da isa ake so a nuna a wannan. Saboda haka Annabi alayhi salatu wassalam yayin wannan da aka dawo, Abu Jahal yace mun samu dama, duk abin da ake ga sai na Abubakar zai girgiza yaki, to yau dai shi ma zai tawaye. Abu Jahal ya taho a guje, farkon wanda ya fara gumawa da shi sai na Abubakar sai ce, to dai abokin naka na san ba za ka yi da shi ba, ce menene? Ya ce wai a wannan daren an yi tafiya da shi daga Makka an kai shi Baitul Maqdis, an je ina ya dawo a cikin dare, wannan zai yiwu? Sai ce kada ya faɗa abin da bai faɗa ba, in dai shi ya faɗa to na yadda. Sai Abu Jahal ya yi tirs, to daga nan ne aka samu su suna As-Siddiq. To sahabbai suka karba suka yadda Allah yana da irin wannan, to da ka uquba jiki sun ci jarabawa, kuma a wannan ba sun jarabawa, domin yadda da Allah yana iya, to babu abin da ba za su dogara da Allah akan sa ba. Shi yasa zamu ga yaƙe-yaƙen da suka kutsa Ubangiji ce zai taimake su, sai suka haƙura saboda sun san yana da iko, kuma ba abin da ba zai iya ba subhanahu wata'ala. To wannan shine dalilin yin Isra'i a wannan, kuma aka farlanta sallah, aka kuma zo da musulmi wani sabon samfur na rayuwa. Me ya sabon samfur? Shine tsarki. Duniya bata san tsarki ba, in mutum ya je bayan gari yake samu kewa kamusasa da shi kurin, in yayi bawali haka yake zaman sa, bace in tai al'ada ta gama haka gabjinin al'ada zai bushe mata, idan tai biki haka zai bushe mata, in akai saduwa tsakanin mutum da wajaka kowa zai samu ye, sannan ba goge baki, bayin asuwaki. Haka matan wancan zamani kafin zuwa musulunci suka zauna ukuba da mazajensu, suna wari mazajen su, matan suna wari, sai dai kuna biya bukatar dabba ta fata da fata, amma ba jin daɗi yake ba. Da Annabi alayhi salatu wasallam ya zo aka farin ta sallah, ce to wanda da ya bawali sai fa ya sa ruwa ya wanki, in ba ruwa sai istijmari, wanda ya bayan gari sai ya sa ruwa ya wanki, idan tufafinsa wani abu ya taba sai an wanke shi, sannan mace in al'ada ta ɗauke mata ta tsarkake, sannan kuma sai ta yi wanka, sannan Annabi alayhi salatu wasallam ta samu firsa musika ta tsarkake gurin da jinin ya fita, to duk aka shigo da wannan. Sannan idan an yi saduwa ta aure tsakanin ɗa namiji da ƴa mace, sai aka ce sai an yi wanka, Annabi sai ya zo da duniya tsafta, ba inda za a kai sallah sai da wannan tanadi na munajatun, zaka gana da Allah subhanahu wata'ala, kuma abin ya tawaye jageza har yanzu. Shi yasa za ga inda musulmi suka taru a guri, ko rufaffe ne gurin ko ba iska, ba za ka doso gurin wari ya maka sallama ba, amma wanda ba musulmi ba suka taru a guri, kana dosar gurin wari ne zai maka sallama. Su musulmi suna wankan janaba, suna wankan haila, suna wankan bigi, sannan suna yin alola, suna kuma tsarki na bayan gari, suna tsarki na boli, sannan kuma suna yin asuwaki, suna kurkurar baki, duk wata gaba a jikin mutum ba wacce take dauke da kwayoyin cuta kamar baki, to amma in an zo an yi wannan aswakin shikenan. Saboda haka Annabi Alaihi Salatu Wassalam ya zo da musulmi na duniya ila wani kiyama to wannan gagarumin alheri na sallah da kuma sarki da ake yi aka samu wannan. To sai sallaka kuma wani abin da yake tabbatar da abin da ya jawo sahabbai suka yi hakuri da wannan duk ukubar da aka yi musu ba su yi gizo ba suka zauna. To abu na farko shine ijibal imani billahi, sun ba da gaskiya da Allah, sun yarda Allah gaskiya ne, to da ka sun tsaya tsayin daka. Abu na biyu shine alqiyada, jagorancin Annabi Alaihi Salam, wanda duk yaga Annabi Alaihi Salam baya sanya rabu da shi, ya dinga sanya dafe masa kenan, ya dinga saboda gwanintar jagorancin da kyawawan halaye da kyakkyawar mu'amala da yake Alaihi Salam ta sa sahabbai ana duka ana musu ukuba amma kuma suna damfara da shi Alaihi Salam. Da za a tambayi mutum a ce masa kamar yadda akewa wanda daga cikin sabon Annabi sun suka kama shi sune masa uba suna duka za je su sari wuyansa, ce da za a so a ce Annabi sai na wannan mahallin kai kana gidanka, sai ce a yanzu ma inda nake ba na fatan gaya ta taba shi Alayhi salatu wassalam. To yana da cikin abin da ya jawo tabbatar sahabbai ba su ba gudu ba ja da baya. Sai abu na uku shine shuuri da mas'uliyya, kowanne a cikin su ya san yana da wata mas'uliyya, wato akwai responsibility a kansa na cewa shi kansa tubali ne na ginin al'umma, sannan zai taimaki Annabi Alaihi Salam. Wannan nauyin da Annabi Alaihi Salam zo da shi ba zai yi wuda mutum ɗaya ba, sai kuma an mara masa baya, an jajirce, an haɗi guduma, duk wani kalubale sai an karɓe shi domin saƙon ya isa kowane saƙo da lungu ya shiga inda ake so, a tsamo mutane daga bala'in da suke ciki na duniya, a kuma tsamo su akan wanda za su tunkara gobe alƙiyama ko a cikin kabari. Wannan ne yasa suke ganin kowace irin wahala za su yi hakuri, da za su gaza to abin da za su gama da shi na sakamako kuma ya fi wannan illa, sai suke hakuri. Sai kuma imani da ranar lahira, sun yarda cewa Allah subhanahu wataala zai tashi a kiyama, zai saka wa kowa da irin abubuwan da ya yi na alheri, wanda ya mugun abu kuma za a saka masa. To sai kuma Qur'ani, shi kuma yana sauka da lafazai masu ban mamaki, ga daɗin karantawa, ga daɗin ji a kunne, sannan ga kalmomi da zubi na magana da shi ba zubi ba, shi ba waka ba, sannan kuma yana taɓa zukatansu yana gaya musu cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un, kuna ɗauka an halice ku da wasa ne, ba za ku dawo gurin mu ba. Sannan am hasibtum an tadkhulul jannata wala ma yatikum masadul ladzina kalaw min qablikum, kuna so ko ku shiga aljanna a sanga irin abin da ya samu al'umma da suka gabace ku bai same su, bai same ku ku shiga aljanna ba su yi ba. Wa'ansu sun shiga wannan hatta ya kula rasulu wal ladzina amanu ma akum mata nasrullah, haje kai annabin da wanda suka bada gaskiya ne suna cewa shi taimakon ubangiji zai zo, sai ina nasrullahi karim, yana sauka yana tunana musu wannan. Sannan kuma Qur'ani yana ba shi kissoci, ya dauko kissa Annabi Yusuf alaihi salam daga farko har karshe ta mutum da yake kawai, ana gaya musu irin duk abin da ya same ku a Makka. Annabi Yusuf alaihi salam ya gamu da wannan, yayi hakuri kuma a karshe Allah ya dora shi akan ku, kuma an kun yi hakuri haka Allah zai dora ku akan wannan, kuma addinin zai tabbata. Yana cikin abin da yasa addini ya habaka kuma zuciyarsu ta tsaya tsayin daka, suna ta samun cewa za a yi nasara, za a yi nasara, za a yi nasara. Wannan shine. To sai wani matakin kuma Annabi Alaihi Salam da ya ga haka, sai kuma ya je dinga kai kansa gurin kabilan Larabawa da kuma ɗaiɗaiku, yana musu magana akan ga fa addini Allah ya aiko ni da shi, za ku samu alheri, za ku yi kaza, za ku yi kaza, za ku yi kaza. Daga cikin kabilar da ya fara haduwa da ita akwai Banu Kalab, ya gaya musu ga addini, ga irin yanda Allah ya aiko ne, za ku samu kaza, za ku samu kaza. Da suka tashi sai suka ce wasu ba su karba ba, sai ya hakura, sai ta tafi wajen kabila ta biyu, sune Banu Hanifa. Su kuma sai ba ta samu wanda suka wani ba sai mummunan amsa irin Banu Hanifa ba, su ma ya rabu da su alaihi salam. Sai ya je Banu Sa'sa'a, Banu Amir ibn Sa'sa'a, su ma suka yi karba, suka watsa, suka ce ba sa bugata. To sai aka samu ƴansu kuma daidaiku wanda suka zo Allah ya bada sa'a suka karba ba mutanen Makka ba. Daga ciki akwai Suwaid ibn Samit, shi mutumin Madina ne, ya hadu da Annabi alaihi salam ya bashi addinin musulunci sai ya ce ya karba. Ya koma gida kafin ya fara kiran mutanen sa, akwai yaki da ake tsakanin Aws da Khazraj, kaza mun yaki, to shi anan gurin sai ya rasu. To sai na biyu shine Iyas ibn Mu'az, shi ma sun hadu da Annabi alaihi salam ya bijiran masa da musulunci, ya ga sai ce ni da ƴan uwana na zo, saboda Aws da Khazraj yaki suke gagarumi. To amma kuma Aws yawan su bake na Khazraj ba, naka suka taho Makka dan su nemi taimako na Qurayshawa su bara musu baya, zama suna da yawan da za su je su yaki Khazraj. To da suka su kadi da Annabi alaihi salatu wassalam, shi Iyas ibn Mu'az, Annabi alaihi salatu wassalam bayanin musulunci sai ya ce ai da ƴan uwana muka zo wajen neman taimako gurin Qurayshawa, sai ce to kuma mu je gurin su. Da suka ji Annabi alaihi salatu wassalam ya ga musu, Allah ya aiko ni da sako, ga yanda ake so a yi kowa ta Allah shi kadai, ka ku hada butarsa da wani abu an sai da sallah dai ya lissafa musu abubuwa irin wannan. Sai shi Iyas ibn Mu'az sai ce wannan ku abin ai gaskiya ne. Sai Abul Jasir ya ɗebi turbaya cikin hannu sai watsawa Iyas a fuskar, ce rubutun ba wannan ya kawo mun hadin kai muka zo mu nemi bayan Qurayshawa. Sai Iyas ya shiru, sai kuma abin nashi ya kare ba a samu goma suka koma. To shi kuma ana zuwa kafin ya fara yaɗa addini sai ajali, kamar sun ce kalmar da ta dinga fita daga bakinsa shine Allahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, da aka yi cika sai suka ce sun yadda ya mutu mumini. To bayan an yi haka kuma labari yana dan kaiwa, sai Abu Zar al-Ghifari, sai Abu Zar al-Ghifari gaban su Ghifaru kusa da Madina ne, suna ƙauyukan Madina, ya ji labarin shi ma ya su kwano ita ho ya zo Makka. Da ya zo Makka yana haika yana dube-dube, sai na Ali ya ce hala bako ne, hala wani abu ne ya zo da kai, to yana masa yanki. Sai ce i, sai ce to zan yi tafiya, in ka ga na tafi ka biyo ni, in ka ga na tsaya kai ma tsaya kai, kuma ba tare muke ba, in ka gani wuf na fada wani gida kai ma kai wuf ka fada. To da haka suke je haɗu da Annabi alaihi salam, sai ake sa'a shi bayan musulunta. Sai sai ya fita ya yi faɗi musuluncinsa a garin Makka, ko me za a yi, ya fita ya kalmar shahada, suka dinka dukansa. Sai dai fita daga hayyacin suka fara majini. Sai Nal Abbas radiyallahu anhu ya zo ce masa, kun san Ghifaru mayaka ne, fa su kai hari ne, kuma fatakenku ta garinsu suke ne, wallan ku ku kashe wannan, kun bar bitan gurinsu, in ba haka ba za su kashe kasuwancinku. Sai nan suka kyale shi ya koma gida. To ana wannan sai Duhail ibn Amr ad-Dausi, shi ko mutumin Dausi ne kasar Yaman, shi ma ya taho ya zo ya hadu da Annabi alaihi salam, ya bi sai ya ga gaskiya, sai ya karba, sai ce ina so zan tafi gurin mutane na in kiran su zuwa ga addini, amma ba ni wata alama da za ta bada gaskiya ta shaida ta. Sai Annabi alaihi salam ya masa addu'a, sai wani haske a goshin sa kamar cocina fau, sai ce a Rasulullahi, inaji sai su shu'umantar da ni, hasken ya zama a sandata. Sai Annabi sai hasken koma sandarsa, da ya je kawai yana haka sai sanda ta kama haske, da ya je suka yi masa dukan kawuka, ya ce ba wanda ba zai karɓi wannan ba, da ya suka yi masa duka sai ya juyo ya daga hannu sallam, ya Rasulullah hudu ala Aws Daus, iman su Daus adda Allah halaka su. Sai suka doke ni wannan addini suka yi karɓa, sai Annabi alaihi salatu wassalam ya daga hannu ya dariya, ya ce Allahumma hadi Daus, Allah ka shiri Daus. Sai ranar kai wara sai gashi ya zo da su gaba daya, sai sun musulunta ɗin kuma a hannunsa. Amr ibn Dufayl ad-Dausi, to sai kuma Jamadu al-Azdi, shi kuma Jamadu al-Azdi shi ma mutumin Azdi ne, akwai Azdishanu'ata, yana yin magunguna. Sai ji ana ce Annabi sai ma yana da jununi, yana da kashi, sai aje nuna mu mutumin nan, in akwai bukata in taimake shi sai na taimake shi. Ai sai ya zo ya sa da Annabi alaihi salam, ya ji maganganun su, ce wani ai babu zancen hauka, sai ce ga yamun abin da kake dauke da shi. To kalmar da ta furge tashi ita ce man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sai ce ban taba jin kalma mai nauyi mai ma'ana irin wannan ba, hati daka ubayyak ba nan nan kan maka mubaya'a. To shine ya karba Annabi alaihi salam ya bashi hannu, shine ya masa mubaya'a shi ma ya musulunta. To daga nan ne kuma sai abubuwa suka miƙe, to anan ne kuma za a zo magana inda hijira za ta taso. To ina ga anan ne ya kamata na sa aya, sannan sai mu zo a shekara ta 11 aka haɗu da su, har shekara ta 2 ta 12 har zuwa ta 13 wanda aka shirya yanda a koma Madina din. Ina ga anan ya kamata mu sa aya. Allah ya shirya da mu, Allah madaukakin sarki ya samu amfana, Allah ya tafa mana albarkar sallallahu alaihi wasallam. Allah ba mu fahimta makatarciya. Kabulu kauli haza wa astaghfirullahi li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalam. Ta ita a tsari na tattali na tattalin arziki na musulunci shi ya haramta riba. Kuma riba iri biyu ce. Akwai riban nasi'a, akwai ribal fadli. Riban nasi'a ita ce ta jinkiri wadda take shiga cikin rancen kuɗi. Ribar fadali ita ce ta musaya, kamar gero da gero, dawa da dawa, kamar nama na kaza da na zabo. Irin wannan za a yi musaya, a bada gero kwano 5, a bada maiwa kwano 4. To ba za a yi haka ba. Ko ne in dai dangi ɗaya ne, to sai dai a yi daidai wa daida, kuma ya dambe yadin hannu da hannu, hannun kuturu da makaho. In ba haka ba sai dai kowa ya sai na wani. Ita kuma riban nasi'a ita ce ta jinkiri, don mutum zai ba da rancen kuɗi a asalin rancen, kuma ya shar'anta sai an ƙara masa lokacin biya. Ya ba da naira miliyan ɗaya, in an dawo kuma za a ba shi miliyan ɗaya da 100,000 misali, ko da kwata. A sharaɗin ka'idar akwai wannan, to wannan riba ta shiga a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda shi rance saboda Allah ake ba da shi, kuma don taimako ake yi. Wanda za ka ba wa rance za ka ba shi ne saboda Allah, Allah zai baka lada fiye da na sadaka in ka ba mutum rance ba tare da ruwa ba. Sannan in lokaci ya yi sai ya biya, in lokaci ya ba shi da halin biya to sai a ɗan ɗaga masa kafa, sai kuma lakusulun ga masa addu'a Allah ya hore masa abin da zai biya. To wannan ita ce shari'a. In lokacin biya yana da damar biya ya ki, to ya zama azzalimi a gurin shari'ar musulunci. Sannan in ya mutu da bashin bai biya ba, to ba zai kwanta a gabarinsa ba. Wannan ita ce riba ta rance da ake yi. Saboda haka shi bambancin riba da riba, ita riba akwai abu guda uku a cikinta. Abu na farko hannun jari, abu na biyu kwarewar ɗan kasuwa, wanda in ya kalli wannan zai ga cewa in aka saye shi za a iya sai da za a ci riba a samu kaza. Sannan na uku zai saya ya jiran wanda zai zo ya saya. To duk abin da yake akwai wannan, to kasuwanci ne. Abin da aka saya aka samu ya zama halali. Amma mutum kawai bukata ta kamo shi, kawai ya ce ga kuɗi ina so zan biya bukata a bashi, kuma ce sai ya kara wani abu, to riba ta shiga. Allah baya son wannan. Kuma in mutum yayi wannan ya zama ya shiga yaki da Allah subhanahu wataala. Kuma Ubangiji subhanahu wataala ya yi ya allazina amanu taqullaha wal tanzur wa taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ya kuma su imani, ku ji tsoron Allah, ku bar abin da ya shafi riba in kun mu'mine ne. Fa in lam tafa'alu, idan ba ku ji ba kun yi aiki da wannan, fa azanu bi harbin minallahi wa rasuli, to ku sanar da duniya cewa akwai yaki an shiga daga Allah da manzansa, za a ci gaba da fafatawa, za a ci gaba da yaki. Fa azanu bi harbin minallahi wa rasuli, amma in kuka tuba falakum rubusu amwalikum, sai da muku da uwar kudinku wannan karin banda shi. To abinda Ubangiji subhanahu wataala ya yanke kenan, cewa idan aka zo tunda ya ambaci abin yaki. Yaki kuwa yana da wasu sufofi. Na farko dai, in ana yaki to ba fa sauran zaman lafiya. Sannan ana yaki rawuka za su dinga tafiya. Sannan ana yaki tattalin arziki ba zai ci gaba ba. In ana yaki nutsuwa babu ita. Mulki ma ba tafiya zai yi ba. Mutunci zai tafi. Duk wani abu da ɗan adam ya sani in ana yaki zai tafi. Saboda haka muddar ana amfani da riba, to Ubangiji zai janye wa mutane komai, kowa zai zama cikin gaƙin ga goma. Sannan kiyama ta tashi sai bayan an kaɗa a filin kiyama, an taru mala'ikun sama ta dai sun sako 10,000 za su kiwa mutane sama ta 2 20 sama ta 3 30 sama ta 4 40 sama ta 5 50 sama ta 6 60 sama ta 7 70 sannan an zo da rana daidai da kawo na sai ubangiji ce ina masu huda da raba su zo yau lokacin yakin su da Allah yayi sai zo su yi yakin da Allah subhanahu wataala to shi yasa wannan abu ne mai hadarin gaske saboda yaki da Allah ba zai yiwu ba to wannan ina jan hankalin mu akan mu kula da wannan al'amari na ubangiji subhanahu wataala kuma ita raba duk abin da Allah ya hana ba wanda ya fiki irinta fashi Allah ya masa hukuncin da za a yi zina yake mata hukuncin da za a yi kisan kai ya faɗa abin da za a yi sata ya faɗa abin da za a mara ba bai faɗa ba malamai suka ce saboda duk wani horo na duniya ta shallake shi sai dai in aka je Allah ya ce wata goyo maturja una fihi ilallah ku ji kiyaye ranar za ku koma ga Allah jahannama ita ce take da aji na masu riba amma ba doka ta duniya ba so da kuma hankali da imani sai ya kiyaye ta Allah ya bi ta a hankali da yaku annabi alsan har sai da aka zo shekara ta 10 ta hijira a filin arfa sannan annabi sai gama soke ta gabaki da ayoyi suka sauka suratul baqara Allah ya soke ta Allah ya mana muwafaka Allah ya datar da mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.